الإنسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Da farko ina mai sake nana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci mai albarka, yammacin Litinin 10 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa garin Madina da shekara 1446, wanda kuma ya daidai da 10 ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallaci Juma'a na Mu'adh bin Jabal da ke nan unguwar Abba Ibrahim da masu fadar gwamnatin jihar Yobe, domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan Ramadan. Idan ba a manta ba, jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka, suratul Isra, sura ta 17 cikin jerin bayanan surar Alƙur'ani daga sama zuwa ƙasa. Fadin Allah madaukakin sarki, iqra' kitabaka kafa linnafsika al-yawma 'alayka hasiba. Yau insha Allah za mu tashi daga farkon aya ta 15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Kafin nan akwai ɗan tambayoyi kamar yadda aka saba, wanda yana cewa assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya da isan kwana tare da al'umma dokta, amin. Tambaya ta shi ne, menene hukuncin wanda yake yi wa mutane mummunan zato kuma yake musu muguwar fassara, bayan kuma shi wanda yake yi wa Satan wallahi mutumin kirki ne, shi kuma ba mutumin kirki ba ne? Abin da yake da alaƙa da zato, Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni ga bayinsa mu'minai, ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm, ya kuma ka ba da gaskiya ku nisanci da dama daga cikin, mafi yawa daga cikin zato, domin da dama daga cikin zato abin da yake cikinsa sabo ne. Don haka al'asula dabi'ar mu'mini ya zama bai kyautata zato ga ɗan uwansa mu'mini, ya zama ka kyautata wa ɗan uwanka zato a duk abin da yake. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdharu al-hadith, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Don haka dai al'aslu ka kyautata zato, ka kyautata zato, amma akwai dalilai da dama da suke jawo munana zato. Wani lokacin munana zaton nan fa lalura ne, anxiety disorder ma yana kawo munana zato, dan adam ya zama shi ne waswasi ne a rayuwarsa, duk abin da aka je bashi negative fassara, wannan negativity din rashin lafiya ne. Amma bayan shi mutane ba sa damuwa sai su dau zauna lafiya su kalau, likitocin da ya kamata su dinga duba su da sunan da ake bayarwa ana ce musu psychiatrist, kamar likitocin mahaukata ne. To kaga idan mutum lafiyarsa kalau, idan ya je waɗannan wuraren sai a zaci kamar ko ya fara samun lahuri, to ba kuma shi kadai ba ne. Shi yasa kwanan nan na je asibiti na ga sun canja wa abu suna, ana ce mishi mental health, department of mental health, kulawa da lafiyar lafiyar tunani da kwakwalwa da hankali. Ko wani lokacin irin wannan munana zaton anxiety disorder ne, larura ne, to abin da ya kamata mai shi ya yi a bashi shawara ya yi ƙoƙari ya ga likita, wataƙila aka ɗora shi a kan magunguna bayan wata shi da kuma shekara ɗaya ko na makamancin haka, wataƙila sai ya samu waraka. Wani lokacin kuma cuta ce ta zuci, saboda yanayin abin da mutum yake aikatawa, kamar yadda mutanen yake cewa ila sa'atul mar'i sa'atul mar'i wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa adamu ibbihi bi qawli udatihi wa asbaha fi laylin min ash-shaykh mudlim. Wani lokaci yake cewa ila sa'atul mar'i sa'atul mar'i, idan aikin mutum ya zama mummuna ne, to zatan sa shi ma sai ya zama mummuna. Irin abin da yake aikatawa in shi ne, to in kai wani abu, to shi ma sai ya fassara irin wannan abu. so akwai wannan captain sai mutun ya dauka yadda yake haka saura suke so kaida dai al-aslu ka zama mai nuna zato saboda shi mu'mini ko yaushe ne kyautatawa dan uwansa zato ya zunnu bil mu'minina khaira wani mai hikima yake cewa kai kuskuren kyautata zato ga wanda ga abin da yake gaskiya ne ya fi sauki akan ka mu kuskuren nuna zato alhali kuma ba kariya alhali babu abin da ya faru idan kai kuskuren nuna zato mutum yana nufin alkhairi sai ka nuna na masa zato ka dauka cewa sharri yayi to gwara kai kuskuren cewa alkhairi yayi me zai same ka fa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibuku ba'du alladhi ya'idu sama da kai kuskuren dauka cewa daidai yake a cewa mummunan aiki yake alhali kuma kyakkyawa yake sai ya zama cewa gashi kuma kunsa Allah ya kiyaye dan haka dai wannan kunan zato yayi kokari ya daina a kuma bai zuwa sai wanda ya shi ya masa nasiha wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam a ni ne yake soyayya da wata a shi ne yake soyayya da wata shi ne yake soyayya da wata baiwar Allah na tsawon shekara shida da niyyar aurenta za ku gane dalilin da yasa nace shi ne saboda zai yi yaudara yayi da niyyar aurenta niyya ta yi karfi bayan na tsawaita bincike sai na fahimci mahaifiyarta ba ta samu shaida da kyau ba dalilin wannan sai na janye kafa na barta ba tare da na gaya mata dalili ba hakan yasa tana gani kamar nayi gare ta ai ba kama bane hakan zai sa Allah ya kama ni da haƙƙin yaudara ko kuwa to mallan kai yaudara kuma kace baka yi yaudara ba wata ce shekara ce da kuna tare duka baka yi binciken nan ba ba laifi bane a aure a yi bincike shi ne ma asali yana daga cikin wuraren da aka amince kai bincike ka makwakwafi a kan mutum saboda gudun kar a samu kuskure tun farko idan ka fara idan ka gano cewa akwai matsala shi ke nan sai ka hakurtar da ita sai ka janye amma a shekarar shida malam duka baka gano cewa mahaifiyar ta taɓa ta da nagarta ba sai yanzu kai ne kawai ko ka gano wacce ta fi ta fenti irin waɗannan binciken a ƙa'ida ma tun kafin a shiga lisaye ne ma ake yi sawa'un bincike na halayya ko bincike na lafiya yana daga cikin kuskuren da ake yi na premarital tests da ake yi musamman na genotype a ce sai an zo za a yi aure za a yi wannan lokacin ya kore ba kowa bane zai iya haƙura saboda tsammanin gaba abinda ya kamata a yi na tests musamman abinda yake da alaƙa da genotype tun daga lokacin da ya gani yana so da an ba shi izini za a fara magana to abin farko da za a yi due diligence na farko sai a je a yi test to ko kuma in ya sani menene genotype ɗinka a ni AA ne a to ba matsala ke fa AA to a ƙara je tabbatarwa shikenan prerequisite ne an san cewa a tsallake wannan wajen amma a yi alaƙa shekara uku shekara huɗu an sa rana an sakankance ana ta maganganu kala-kala an gama shiri sai saura kwana uku aure a je a yi jona tayi a ga AA sannan a ce za a fasa a ga AS afwan AS da kuma AS so akwai matsala gaskiya da dama ba za su iya fasawa ba so amma idan tun farko aka yi wannan binciken sai ya zama abin yana da sauki to haka kuma bincike na halayya shi ma tun da wuri ya kamata a yi daga lokacin da aka fara ne ma sai a fara bincike amma ka shekara shida kana hure mata kunne kana tattaunawa da ƴan mutane kuma yanzu ka ce wani ka gano mamace ba ta da halin kirki gaskiya a dai wannan bayanin da kai akwai sakaci a ciki abin da ya bayyana gare mu gaskiyar magana in an kira ka mai yaudari an yi maka adalci tsakanin ka da ubangiji kuma sai ka je kai ta istighfari ita ma kuma ka nemi da ya taimaka saboda bata mata lokacin da kai sai tambaya na ƙarshe yana cewa assalamu alaikum malam ni dan kasuwa ne yau wancan ai bai aikata abu mai kyau bane ko ba haka ba. Malam ni dan kasuwa ne, ina harkar property, wasu ginannu ana haya a ciki, wasu kuma babu gini, wasu kuma under construction, yaya zakkar su zata kasance? Sannan zan iya amfani da kalandar boko wajen lissafin zakka? Wannan tambayar yana daga cikin wuraren da ya kamata mu kula a harkar zakka ga waɗanda suke da alaƙa da kadarori, domin kadarori na gini ko na ƙasa akwai waɗanda akwai zakka a cikinsu, akwai wanda babu zakka. Amma wani lokacin sai mu haɗa lissafi duka, sai mu ce ai gidaje babu zakka a kansu. Tabbas al-aslu aqarat ko landed property ko ƙasa babu zakka a kansu. To amma kuma dalilai da yawa sukan sanya su zama cewa akwai zakka a cikinsu, saboda kunya ne, abubuwan da ka riƙa ne don ka yi amfani da su, kamar misali gona, kamar shagonka da kake kasuwanci a ciki, kamar gidanka da kake zaune a ciki, kamar filin da ka siya kana jira idan ka samu dama za ka ƙara gini, sai ka ƙara faɗin gida ka kai amarya can, ko kuma amarya ta kuwar gida ta koma can, amarya ta koma inda kuwar gida ta tashi. Waɗannan dukkanin su na amfani ne. To amma idan ya kasance ba na amfani ba ne, an yana sa haya a ciki, ba kai kake amfana da shi ba, haya ka sa a ciki, to shi kuma akwai zakka a kuɗin hayar, amma babu zakka a kan asalin kadarar, babu zakka a kan shagunan haya, amma akwai zakka a kan kuɗin da aka karɓa na hayar shagunan. Nau'i na uku, ya kasance akwai gini a kai, ginanne ne ko an kammala ko ba a kammala ba, amma an siye shi ne don a siyar a ciri ba, ba an siye shi don a zauna ko kuma a sa haya ba, an siye fili ko an siye gida ana so a yayi daraja sai a siyar, wannan sana'a ake yi da shi, to wannan urudu tijara ne, akwai zakka a kansa, kayan kasuwanci ne, daidai yake da buhunan shinkafa na wanda ya sari buhun shinkafa zai siyar a shagonsa, daidai yake da katan-katan ɗin taliya, daidai yake da yadi na shadda ko na atamfa wanda yake rataye a kaunta na mai akanta na mai shad na mai siyar da kayan sutura, domin dukkaninsu urudu tijara ne, kayan kasuwa ne, kayan kasuwanci ne. To ko gida ne ko fili ne ko gona ce ko shago ne, in dai ka siya ne don ka siyar da shi, to wannan kuɗin, wannan kadarar akwai zakka a kanta. Amma wanda kuma nau'i na ƙarshe shi ne wanda aka ajiye shi da zummar a amfani nan gaba, ma'ana ka ajiye shi don ka samu dama ka gina, ko kuma ka ajiye shi a matsayin kadara haka tana nan dai ba amfani za ka yi da ita ba kuma ba siyarwa za ka yi ba, to wannan ita ma ba ta lissafin kadarar da akwai zakka a kanta. Don haka dai sun fi guda biyu, na farko kadarar da aka sanya ta haya, kuɗin hayar akwai zakka a kai, na biyu kadarar da aka siya don a siyar, to za a yi mata hukuncin urudu tijara, ita ma zakka a kai, akwai zakka a kai, sauran kuma babu. Ɓangaren tambayarsa na biyu shi ne abin da yake da alaƙa da fitar da zakka da shekarar miladiya ko kuma da lissafin kalanda ta shamsiya ko kuma na Gregorian kalanda. Al-aslu a fitar da zakka shi ne a fitar da zakka da lissafin shekarar kamariya, wanda ita ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharar fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardh. Da wannan ake amfani wajen dukkanin hukuncen shari'a, ko idda ne, ko azumi ne, ko sallar layya ce, ko ƙaramar sallah ce, ko fidda zakka ne, dukkaninsu da wannan kalandar ake amfani a musulunci. Amma fatawar majalisar malamai ta hukumar kulawa da gudanar da mu'amaloli na bankunan musulunci, wacce ake ce mata Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AOFI, wacce take da headquarter a ƙasar Malaysia,
sun yi fatawa a cikin standard din su na zakka cewa za a iya yin lissafi da kalandar boko musamman idan ya zama cewa za a samu administrative convenience kamar company ne yana lissafi a ƙarshen shekara to wannan ƙarshen shekara za a iya amfani da ita a matsayin lokacin zakka bambancin shine za a dauki ƙarin percentage din da ake cirewa a normal zakka 2.5% ne shine kashi 1 bisa 40 ko to idan zaka yi da sana kamariya to zaka yi ƙara wannan computing din wannan kwana kusan 11 da ake samu bambanci a kowace shekara tsakanin shekara shamsiya da kamariya ko to zaka ƙara shi shine zai zama 2.57% zai zama 2.57% in kuma libya ne zai zama 2.578 ko wani abu makamancin haka so zaka lissafa da ƙari na wannan difference sun kwana 11 saboda a kowace shekara idan kuka duba za ku ga cewa akwai kusan kwana 11 tsakanin lissafin shekarar kamariya da kuma a hijiriya da gregori ko wanda wannan shine a fassarar da wasu malamai suka yi wa walabi tufi kafin 300 sinina wazdadu tis'a tis'a din nan shine karu kwana 11 a cikin shekara 700 wanda wannan shine za a samu karin shekara 9 a cikin abun nan shekara 300 za a samu shekara nawa shekara 9 kusan duk shekara 3 duk shekara 30 duk shekara 33 ana samu shekara ɗaya bambanci duk wanda shekararsa 33 a lissafin hijiriya to yanzu shekararsa 30 a lissafin kamariya abin nan grigori to a lissafin hijiriya shekararsa 34 an samu bambancin shekara ɗaya wannan jujjuyawar kuma da bambancin wannan kwana 11 da ake samu shine ake cewa juyi ɗaya wanda yake faruwa a shekara 33 wanda malam bahaushe yake cewa juyi uku mai wuyar gani kaga juyi uku yanzu da dama daga cikin ku nan ƴan uwana samari ai mun tashi mun ga ana azumi da wahala ko duk wanda ya kai shekara 40 zuwa sama ya samu gurbudin sanda ake azumi da wahala sosai da rana shi dan wanda ake yi yanzu to wannan ya ga juyi da yake nan saboda dama yana da shekara 7 yanzu an samu 33 kaga ya zama nawa kenan shekara 40 duk wanda ya kai 40 zai iya ganin juyi daya ko 43 haka zai iya ganin juyi daya to idan ka kara 33 akan 40 nawa kenan 75 to kaga yanzu su alaji ina ga su sun ga juyi biyu kenan to in ka kara 33 akan 73 nawa kenan to kaga ko akwai wahalar gani ko ba haka ba samun wanda ya shekara 101 ai ba karamin wahala yake da shi ba to wannan shine ma'anar juyi uku din saboda juyi ɗaya shine shekara 33 juyi biyu wata 33 juyi uku 33 shine 99 ko to in ka ƙara wa shekarun mai shi din kuma kafin ya ga juyi ɗaya ai yayi shekara 9 to kaga sai dai ya magana 109 kenan so don haka a iya yi da shekarar grigori amma da sharadin za a ƙara percentage din abin da za a cire wallahu a'la wa a'lam mai tambaya na ƙarshe ba tambaya bace ina ga yana cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi da Allah ramma muna barar addu'a zuwa ga ƴan uwa ranar talata za mu fara jarrabawar ƙarshe a school of nursing Allah ya ba mu nasara amin muna addu'a Allah ya ba ku nasara Allah ya sa jarrabawa ta yi muku sauki kuma ya sa kuna cikin waɗanda za su samu dace sai kuma shawarar sai ku dage bayan an yi addu'a kuma sai a dage Allah ramma sai a sa addu'a insha Allah mun kammala karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم الله سبحانه وتعالى يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه duk wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsihi lalle ya shiryu ne shi da karan kansa wa man dalla duk wanda ya bata fa inna ma yadullu alaiha ya bata ne dan kansa wala taziru waziratun wazra ukhra watarai bata daukar laifin watarai wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula sannan kuma ba mu kasance masu yin azaba da hukuma ba har sai mun aiko manzo an samu yankan hujja akan dukkanin wadanda aka aika akan dukkanin wanda hujja ta tsaya akan sa. Wannan aya Ubangiji subhanahu wataala bayan ya mana bayanin cewa dukkanin abin da muke aikatawa akwai mala'iku masu rubutawa suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kamar yadda ya fada wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ka karanta littafinka duk abin da ka gani to kai wa kanka hisabi man amila khairan man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsuhu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce man ihtada duk wanda ya ga ya samu shiriya ya samu sakamako da makoma mai kyau to ya sani cewa sakamakon aikin sa ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya baka irada taka zabi abin da kake so inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur liman sha'a minkum an yastaqim so dan haka an riga an baka dama naka bi tafarki ko mai kyau ko mara kyau to wanda yayi dace ya bi tafarki na kwarai to wannan ya shiriya to shi ya zaba wa kansa kyakkyawar makoma wanda kuma yayi sakaci ya ki bin kyakkyawan tafarki to lalle wannan shi ya zaba wa kansa mummunar makoma shine wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha to Allah subhanahu wataala yace wala taziru waziratun wizra ukhra lalle wata rai ba ta daukar zunubin wata rai wanda wannan kaida ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'a al awfa lalle mutum ba zai samu ko sai iya abin da ya aikata iya aikin ka iya abin da zaka samu wani kuma ba zai dauki laifin wani ba iya abin da kai shi zaka samu wa in tad'u musqalatun ila himliha la yu'mal minhu shay'un wa la yu'mal minhu shay'un walau kana za qurba a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yahmilunna awzarahum wa awzaran ma wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim a wani waje yake wala yahmilunna awzarahum fa yahmilu awzarahum kamilatan wa min awzaril ladina yudhillunhum bighairi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala yace za su samu sakamakon su cikacce da kuma sakamakon wadanda suka bata wasu malaman suka ce akwai yanayi da ya bayyana kamar akwai cin karo tsakanin wala taziru waziratun wazra ukhra cewa wata rai ba za ta dauki laifin da abin da wata rai ta aikata ba da kuma fadin Allah madaukakin sarki liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzaril ladina yudhillunhum bighairi ilm za su dauki zunubin su da zunubin wadanda suka bata kaga anan sun dauki zunubin su wannan laifin su ne to zunubin wadanda suka batar fa sun aikata zunubi su wasu ne suka yi aikin amma su suka nuna musu sai aka ba su zunubin su suma daidai yadda suka daukan zunubin babu cin karo a ciki an gane ko domin zunubin su da suka dauka su suka shiryar da su zuwa ga wannan aikin shi yasa ma ran tashin alkiyama za su barranta da su ittabara alladina tubu min alladina tabu wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladina tabu law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min annar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم so dan haka su suka batar da su shi yasa suke barranta gare su har suke neman ubangiji subhanahu wataala ya dillinka musu azaba to Allah subhanahu wataala ce za a dinka musu azaba da azabar laifin da suka aikata nasu na karan kansu da kuma azabar batar da sauran mutane da suka yi dan haka anan ubangiji subhanahu wataala bai zalunce su ba shi yasa yake wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa iya abinda ka aikata shi za a kama ka da shi la kullu tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'maluna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna to wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya na adalci ko kuma sai karin adalci akan haka shine wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane har sai mun aiko musu da manzo hujja ta tsaya akan su wanda shine mukura wajen kaiwa adalci sai an turo da manzo sannan hujja ta tsaye akan mutane sannan zai zama cewa ubangiji subhanahu wataala zai azabtar da su kamar yadda ya fada kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء duk lokacin da aka jefa wani kaso wani bangare nasu a cikin wutar jahannama masu gadin wuta za su dinga tambaye su cewa shin me gargadi bai zo muku ba kiciya mun me gargadi ya zo mana dan haka su suka su suka yi wa kansu haka nan wasiqal ladina kafaru ila aljannati zumara hatta idha ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adabi 'ala alkafirina idan aka tuwa ay wuta aka tura su gaba daya wuta hatta idha ja'uha futiyat abwabuha ana zuwa za a bude suna zuwa za a bude kofar mu ta kawai sai a tura su iya nisan da mutum zai yi iya girman laifin sa to za su dinga tambayar su shin manzo bai zo muku bane sai su ce tabbas ya zo mana amma muka ki muka juya baya dan haka hujja ta riga ta tsayo akan su a wani wajen Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin yadda ƴan wuta za su dinga ihu suna kururuwa wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal in wutar su dinga kururuwa suna ihu suna cewa ya ubangiji ka fitar da mu daga wuta in muka komo duniya za mu gyara aiki bi ba irin wannan wanda muka yi ba Allah subhanahu wataala zai ce musu aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'atun nadhir ashe ba mu shekarar da ku mun zamanantar da ku tsawon lokacin da ya kamata a ce kun hankalta ba sannan kuma mai gargadi bai zo muku ba mai gargadi ya zo muku dan haka fadhuqu fa malil zalimina min nasib dan haka ubangiji subhanahu wataala shine mafi adalcin masu adalci baya azabtar da mutane har sai hujja ta tsayo akan su akwai matsala da malaman tafsiri suke yawan kawo ta a wannan gabar wanda da dama daga cikin malamai sun yi sabani akai shine dangane da kananan yara da suka rasu kafin su balaga ba riga an bude musu littafi ba da kuma wanda ya tsufa sosai tukuk lokacin da aka aiko manzanni ko kuma wanda shi kurma ne ba ma yaji Allah kadai ya san karatun kurma ko a sallah ko to su waɗannan ba su ma ji sakon ba yaya hukuncin su yake akwai maganganu masu tarin yawa na maluman tafsiri amma magana mafi daidaito shine magana da take dangantuwa zuwa ga hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya fitar cikin Musnad hadisin Al-Aswad bin Sari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'atun yahtajuna yawmal qiyamati yahtajuna yawmal qiyama رجل أصم يسمع لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هارم ورجل مات في فترة أنا صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا متاني قداه إسنا دا حجة أقبان الله سبحانه وتعالى ta yadda ba za a azabtar da su ba saboda suna da excuse. Waɗannan mutanen na farko shine wanda yake a rajulun asam, mutumin da baya jin magana, kurma, la yasma'u shay'a. Sai na biyu, wa rajulun rasuluna ku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli. To wannan fatratin min ar-rusul, lokacin da aka sami yankewar zuwan annabawa, to wanda ya mutu a wannan tsakanin, shin za a hukunta shi da wuta ko aljanna? Kaga dai, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. To manzo bai riga ya zo ba. To irin waɗannan, fa ammal asammu fa yaqulu rabbi kad ja'a al-islamu wa ma asma'u shay'a, wa ammal ahmaqu fa yaqulu rabbi kad ja'a al-islamu wa subyanu yahdiqunani bil bari, wa ammal harimu fa yaqulu rabbi kad ja'a al-islamu wa ma aqilu shay'a, wa ammal ladhi mata fil fatrati fa yaqulu rabbi ma atani laka rasulu. Waɗannan kowanne zai faɗi yanayin da yake da shi. Shi na farko, wanda baya ji zai ce, ya Ubangiji, ni fa babu abin da nake ji. Wancan wanda yake garma-garma zai ce, ya Ubangiji, ni fa lokacin da saƙon ma ya zo na musulunci ba ganewa nake sosai ba, yara ma suna ta tsokana ta, suna wasa da ni. Wancan shi kuma tsohon zai ce, musulunci ya zo daidai lokacin da ba ma ya gane komai, ya shiga lokacin da baya iya tantance apple da kuma goriba. Kowanne aka ba shi zai iya gurgura, ba zai iya bambance sinkin kuɗi da sinkin sabulu ba, kamar da kwazo wata tsohuwa kwanaki ana yawo da ita, ko an ba ta sinkin sabulu, sinkin 100,000 guda 10 a ɗaure, ta ce sabulu ne, sannu na gode, sinkin sabulu ne. To irin wannan ne, shi ma a haka lokacin ya zo masa. Na ƙarshe shi kuma zai ce, ya Ubangiji, saƙon manzo ya zo daidai lokacin da ni na rayu a daidai lokacin da manzo bai riga ya zo ba. To fa amma fa ya'khudhu mawathiqahum la yuti'annahu, sai Ubangiji subhanahu wataala ya dauki ya ce su masa alƙawarin cewa duk umarnin da ya ba su za su aikata. Fa yursilu ilayhim an yadkhulu an-nar, sai ya aiko mala'ika ya ce musu, ku je ku shiga wuta a wannan lokacin. Fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat alayhim bardan wa salama, a wannan lokacin da sun in duk wanda yayi biyayya a cikin su, yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya, yadda ya shiga wuta, to in ya je shiga wutar zai tarar da ita bardan wa salaman, zai tarar da ita sanyi da kuma aminci, ba wuta yadda ta kasance ba, saboda yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya. Wanda kuma ya ki a wata ruwayar, faman dakhalaha kanat alayhi bardan wa salaman wa man lam yadkhulha yushabu ilayha, duk wanda ya ki shiga to kuma za a ja shi a jefa shi ita kuma anan za ta kasance wuta ce gare shi, saboda yanzu hujja ta tabbatu gare su cewa za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ko kuma ba za su yi ba. Don haka, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, lallai ba ma azabtarwa har sai mun aiko manzo hujja ta tsaye. Na'am.
Wa ila aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
نعم. الله سبحانه وتعالى يشي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها جمك ينير حلك وتعال أمة أمرنا متر فيها سيبوا أمرتي mafiya jin daɗinta, ma'ana shuwagabannin cikinta da manya-manyan mutanen cikinta. Fa fasaqu fiha, sai su ƙi biyayya, sai su yi fasadi, su bijirewa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haqqa alaiha alqawlu, to daga nan wannan alƙaryar sai alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare ta, tunda an umarce su sun ƙi, hujja ta tsaya gare su. Fa dammarnaha tadmira, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dammara su, ya rusa su iyakacin rusawa, wanda wannan ma ɗaya daga cikin ƙa'idoji ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. To haka alƙaryoyi da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su, ba haka kawai ya halakar da su ba, sai da ya tura musu manzanni. Bayan ya tura musu manzanni, sai suka bijire. To yadda abin ya fi faruwa shine, yawanci idan an yi umarni, mafiya yawan manyan mutane ba kasafai suke bin wannan umarnin ba, saboda suna ganin cewa su suna kafa hujja da abinda suka tashi suna ci gaba da shi. Wa kadalika ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtaduna. Da dama daga cikin wadanda Allah subhanahu wataala ya aika musu manzanni a cikin alkaryoyi sai kaji suna kafa hujja da cewa su sun samu iyayensu akan wani tafarki kuma za su ci gaba da riko da tafarkin da suka samu iyayensu akai. To haka nan anan Allah subhanahu wataala yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan Allah subhanahu wataala ya yi nufin halakar da al'umma to sai hujja ta tsaya akan su. Amarna mutrafiha sai a umarci manyan cikin su. To kuma dama yawanci manya da su kanana suke koyi ko yawanci kananan mutane a gari suna koyi da su waye da manyan mutane ne annasu ala dini mulukihim. Yawanci mutane suna koyi da shugabannin su ne. Idan shugabanni suka bi zaka ga cewa su ma na ƙasa za su bi. Idan kuka kula ko irin tafiya da awa da ake na musuluncin da maguzawa idan aka je gari dai ko ake samu suna musulunta, amma idan aka yi nasara aka yi babban kamu mai gari ya karba to zaka ga kusan gaba ɗaya garin sun zama me sun zama musulmi saboda annasu ala dini mulukihim. Haka hata a zamantakewa yanzu ai kun ga yadda ake sa hula mai karkace wannan ko mai wannan abun anfa mai hoton anfan nan na'am dacin ana sa ta shekara uku da ta wuce ana sa irin wannan hula. Kun ga ai kwanaki lokacin sayyidina malam Muhammadu Buhari yadda aka dinga wannan wankan na da na kadan arewa a London ko a dan sa yar farshe ce shi da tije yana dan rufe kasusuwan wuyan ne su kuma gayu sun dauka gayu ne su ma sai su fitar da wannan shetin sai su sa irin wankan mai girma tsohon shugaban kasa ko ba haka ba. Akwai lokacin da aka yi mutane suke sa resource control irin hulan nan hana sallah ta yan Niger Delta ko ba haka ba duka koyi ake da me da waɗanda suke su ne shugabanni. To idan shugabanni sun bi su da dama ana sa ran cewa sauran kananan mutane kawai bi za su yi. Amma idan ba su bi ba to yawanci su kananan mutane idan su ne suka bi to kuma shugabanni ba sa koyi da su. Wanda wannan kuma shine sunnar Allah subhanahu wataala a ban kasa a cikin dukkanin annabawan da ya turo. Za ku ga cewa yawanci wanda suke imani da annabawa su ne kananan mutane. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, haka mutanen annabi Nuhu suka ce ko anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, za mu imani da kai alhali kananan mutane ne suka yi imani da kai ba manya ashraful qaumi ba. Wa qalu law la nuzila hadha al-qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. To haka kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Abu Sufyan ya kai ziye ya tafi kasuwanci a kasar Rum, Herakl ya tambaye shi cewa wane ne wannan annabin da aka ce ya zo a wajenku ya bashi labari. Ya ce ya so a ce ya masa wata tambaya da zai faɗi mummunan ɗabi'a da mummunan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ya ƙi masa tambaya. Duk abin da ya faɗa shi ba zai iya yin ƙarya ba, kuma duk abin da ya tambaya haka yake faɗa. To ƙarshe da ya gaya masa daga cikin tambayoyin da ya masa ya ce masa suwaye mabiyansa ko mawadata masu mulki kun bi shi? Ya ce inna, ai duk ƙanana ƙanana ne yawanci masu ƙananan sana'o'i ne da talakawa su ne mafiya yawan waɗanda suka bi shi. Akwai dai tsiraru waɗanda suke suna da ɗan kuɗi irin su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, irin su Abdurrahman bin Auf, wannan ma sun bi shi, amma dai mafi yawa predominant ne talakawa ne suka bi shi. Ce to ai haka annabawa suke. Haka annabawa suke mafi yawan mabiyansu a farkon al'amarinsu talakawa ne. To kaga kenan wannan yake ishara cewa su yawanci manya idan aka zo da sakon annabta ba sa karba. To shine wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, idan aka umarce su fa fasaqu fiha sai su kiri fa haqqa alaiha alqawlu, sai alqawlin Allah subhanahu wataala ya tabbata a gare su. Fa dammarna ha tadmira, sai ubangiji subhanahu wataala ya rusa su iyakacin rusawa. Wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Na'am.
Wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh, وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
نعم الله سبحانه وتعالى يقول وكم أهلكنا من القرون من بعدنا نوى نوى نيدا جتشن كرمكا دسوك شوئي نأل أمومي دبان دبان bayan zuwan annabi nuhu ahlakna muka halakar wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abubuwan da bayin sa suke aikatawa, yana ji kuma yana ganin dukkanin abinda, yana sane da dukkanin abinda bayin sa suke aikatawa na ayyukan sa. Wannan aya bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada misalin yadda sunnar sa take, amarna mutura fiha fa fasaku fiha fa hatta alaiha alqawlu fa damarna hatta dimira, to irin wannan misalin ya faru a baya, al'ummomi da dama nawa nawa ne aka halakar da su, wa kullan akhadna bi dambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al'ardha wa minhum man azraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna. Allah subhanahu wa ta'ala yace al'ummomi da yawa da suka zo kowa an kama shi da laifinsa, wa minhum man arsalna alayhi hasiba akwai wanda aka aiko musu tsawa, wa minhum man akharatu sayhatu akwai wanda hasiba iska da guguwa ta dauke su, akwai wanda aka aiko musu tsawa, wa minhum man ajratna man khasafna bihi la akwai wanda aka kifar da su, sannan wa minhum man ajratna akwai su fir'auna wanda aka halakar da su a cikin ruwa. So dan haka wannan kowanne ire-iren su sune wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuhi, wanda wannan dukkanin su sun faru ne bayan zuwan annabi Nuhu, wanda wannan ishara ce na cewa kafin zuwan annabi Nuhu tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu ba a halakar da al'umma waɗanda suke sun kafirta ba, kamar yadda ya zo a hadisin a asar na Abdullahi ibn Abbas cewa kana baina Adam wa Nuhu asharatu qurun kulluhum ala al-islam, ya kasance tsakanin annabi Adam da kuma annabi Nuhu akwai karni daban-daban guda goma wanda dukkanin su waɗannan akan musulunci suke, babu wanda yake akan kafirci. Ba a fara samun kafirci an bijire daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai bayan zuwan annabi Nuhu, waɗanda suka fara zuwa da shirka ko wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra wa kad adallu katira, waɗannan gumakan su ne farkon waɗanda aka fara yin shirka da su, wanda kafin zuwan kafin su al'ummomi suna nan akan fitra sun kasance akan tafarkin addinin musulunci. To Allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon haka ya halakar da su saboda shirkar da suka yi. Wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh, sai ya ce wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, akwai ishara na cewa lallai dalilin halakarwa shine ne zunubin da suka aikata, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da shi a cikin ilimin sa, ai huwa alim bi jami'i amalihim khayruha wa sharruha wa la yakhfa alayhi minha khafiya subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Na'am sai aya ta karshe.
Man kana yuridu al-'azilata 'anzalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ mashkura.
Naam Allah subhanahu wataala yace man kana yuridu al-ajilata, duk wanda yake neman al-ajila ta kusa mai gaggawa ita ce duniya, ajalla lahu fiha, zamu gaggauto masa da ita a cikinta ma nasha'u iya abinda muke so, liman nuridu ga wanda muka ga dama, thumma ja'alna lahu jahannama sannan kuma sai mu sanya wutar jahannama yaslaha gare shi zai zauna a cikinta mazmuman madhura yana abun zargi yana mai shan wahala a cikinta. Allah ka kiyaye mu da wutar jahannama. Wa man arada al-akhirata, ga wanda ya buƙaci ya nufaci ta ƙarshen, wa sa'alaha sa'ayaha kuma yayi aiki dan samun ita ta ƙarshen ma'ana lahira, وهو مؤمن الهادي ينا مي ايماني فاولئك كان سعيهم مشكورا irin waɗannan su ne aikin da suka yi abin karɓa ne abin a gode musu ne. Waɗannan ayoyi guda biyu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi ishara zuwa ga mahangar mutane tsakanin duniya da lahira. Akwai 'yan neman duniya, akwai 'yan neman lahira, akwai 'yan neman duniya zalla ba ruwansu da lahira, akwai 'yan neman duniya da lahira a haɗe. Akwai 'yan neman duniya, 'yan neman lahira ba ruwansu da duniya. An gane ko? Wanda wannan kason kaso ne guda hudu, kamar yadda Qur'ani ya kasa su a wurare daban-daban. Kaso na farko su ne waɗanda ba duniyar ba lahirar, duhu na dukan duhu talaka cikin baƙin kaya. Waɗannan su ne za su sha wahala a duniya, kuma an je lahira su sha wahala. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Wannan yan ajin farko kenan, sun yi asarar duniya, sun yi asarar lahira. Allah subhanahu wataala yace wannan ita ce hakikanin hasara mabayyaniya. Allah ka kiyaye mu daga gare ta. Nau'i na biyu sune waɗanda za su bore duniya amma ba ruwansu da lahira. Sune man kana yuridu al-ajilata kenan waɗannan. ‘Yan duniya ne zalla ba ruwansu da lahira. To irin waɗannan ba abin yabo ba ne. Shi ya sa a nan Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. A can kuma ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Irin waɗannan masu neman duniya kaɗai ba ruwansu da lahira, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba su da rabo a lahira. To kuma duk abin da ka samu na duniya in dai bai alaƙa da lahira ba shiririta ne, huhu ma'ahu ne banzar bazara. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce za a zo da an'ami ahalin nari, an'ami ahalin duniya min ahalin nari, za a zo da wanda ya fi kowa morewa a duniya cikin 'yan wuta. Ya gama kwantamawa, ya hole, ya yi sharholiya, iya sharholiya, za a zo da shi a ranar lahira, sai a fito da shi bayan an tsoma shi tsomi ɗaya a wuta, a fito da shi a ce ya labarin ni'imar duniya. Ya ce wallahi la azkuru na'iman qaf, ba na iya tuna wata ni'ima kwata-kwata a rayuwata. Komai an masa factory setting, an masa control delete, an masa format all ko an yi formatin ɗinsa, ba ma abin da yake iya tunawa na jin daɗin duniya. To don haka jin daɗin duniya shi kaɗai ba abin nema ba ne. To nau'i na uku su ne waɗanda za su samu lahira kaɗai ba ruwansu da duniya, su sha wahala a duniya amma suna da garantin samun lahira. To waɗannan wasu malaman suka ce su aka yi ishara a nan, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Irin waɗannan su ne abin a gode musu. Amma suka ce a'a, waɗannan isharar da ake yi ana ishara ne na wancan nau'i na ƙarshe wanda su Ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin su a cikin suratul Baqara, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wanda suke neman samun dacen duniya da dacen lahira, domin abin da ya tabbata na nasoshi na shari'a, abin da ake so shine ka samu duniya ka samu lahira. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Wanda ya siffanci da wannan ayar me zai aikata? Zai rabu da duniya, zai watsa da duniya? Na'am, me zai je ne mu lahira amma kuma zai taba duniya. To irin waɗannan sune wasa'alaha sa'ayaha din. Daga cikin aikin da zaka yi dan ka samu lahira shine hadda kulawa da yake da rabanka na duniya. An gane ko? Daga cikin abin da za ka yi na neman lahira hadda rashin mantawa da rabanka na duniya. To shi ya sa wannan na uku wasu suka ce kwata-kwata ba ishara zuwa gare su ba masu neman lahira kaɗai ban da duniya. Ba a yabe su ba domin ba su yi abin yabo ba, ba haka ake so a ya kasance ba. Ba a kuma zarge su ba, saboda me? Saboda ba su yi abin zargi ba. Domin dan ka bar duniya baka more ta ba, baka cancanci a zarge ka ba, saboda duniyar ba komai ba ce. amma in kai dan lahira to wannan abin da kai shi kuma ka cancanci ya gode shi. To dan haka sai suka ce wannan ayar tana ishara ga sinfi na ukunne wanda su ne waɗanda suka nemi duniya ita lahira ita kadai ba ruwansu da duniya, wanda suka nemi lahira ita kadai ba ruwansu da duniya. Wa man yumayyiza wa man arada al-akhirata ita kadai wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki domin ta ita kadai fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura, waɗannan aikin da suka yi abin aya ba musu ne, dan haka masu neman lahira ita kadai su ma abin aya ba musu ne. To sai nan na karshe sune wanda suke neman duniya da lahira. Wa man yumayyiza wa man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna. Allah subhanahu wataala sai ya bu irin waɗannan yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab, irin waɗannan sune suke da rabo na aikin da suka aikata, kamar fadin sa anan ulaika kana sa'ihum mashkura. Ko dan haka abinda ake bukata ka hada duniyar da lahirar gaba daya. To anan sai Allah subhanahu wataala yace man kana yuridul ajilata, duk wanda yake neman ta kusa ta gaggawa, to ajjalna lahu fiha, za mu gaggauto masa abin da yake so a cikin ta ita ta kusa din. Sai kuma ya sa sharuɗa guda biyu ba kamar a can na suratul Yunus da Allah subhanahu wataala yace man suratul Hud da yake cewa man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhi a'malahu fiha wa hum fiha la yubkhasuna, da kuma waccan dayar man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsal dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. To waɗannan dukkanin su ba a kawo sharadi ba, amma anan a cikin suratul Isra sai Ubangiji subhanahu wataala ya kawo sharadi. Man ara man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha, sai yace ma na sha'u, duniyar ko za a baka sai abin da Allah ya so, liman nuridu kuma ba ga kowa ba sai ga wanda Allah ya ga dama. An gane ko? Dan haka akwai sharuɗa guda biyu, thumma ja'alna lahu jahannama islaha madhmuma madhmura. To kuma sakamakon da zai biyo baya idan duniya ce ita kadai, to kuma zai shige ta madhmuman abun zargi madhura, yana mai shan azaba a ciki. Allah ya kiyaye mu. To ita duniya malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana bada ita ga wanda yake so da wanda baya so. Shi yasa a cikin wanda suka more duniya akwai nagartattun bayi na kwarai. Annabi Ayyub bayan Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya mai tarin yawa. Annabi Ibrahim attajiri ne, Allah subhanahu wataala ya wadata shi in yayi baki ma yanka musu dan tauri yake. Faja'a bi ijlin samin. Annabi Dawud Allah subhanahu wataala ya bashi mulki. Wa qatala Dawud jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikmata 'allamahu mimma yasha. Annabi Sulaiman tambaya mai fa qala rabbi sirli wa habla wa laqad fatanna Sulaimana wa alqayna 'ala kursiyyihi jasadan thumma anab fa qala rabbi sirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fa sakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawwat wa akhirina muqarranina fil asfar. Waɗannan bayi ne na Allah da yake so nagartattu ne kuma ya ba su duniya. To akwai kuma wasu bayi waɗanda ba na kirki ba kuma an ba su duniya. An ba wa Karuna, inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu la tabu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qawluhu la tafra inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Sannan daga cikin wanda aka ba wa duniya wanda ya kowa bole ta shi da Iblis. To sai ka tambaya me yake aka bashi duniya? Sujadai bautai me yayi? Bujirewayi. Bujirewa Allah subhanahu wataala ya kuma kure shi daga ina? Daga aljanna. Fa khruj minha fa innaka rajim. Sai yace ya Ubangiji ina da alfarma guda daya. Sai yace to fadi menene? Yace ya Ubangiji fa anzirni ila yawmi ba'athuna. A dan jinkirta mu har zuwa lokacin da za a tashi duniya gaba daya. Yace an dai wannan ne ba duniya bace, aka jefa innaka gunal gunbarina ila yawmi waqtin ma'lum. In dai wannan duniya ce kaje an baka, sai ku kasancewa ba kayan arziki bace ko ba haka ba? in tana da muhimmanci za a ba Iblis na'am to ba komai bace shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya zo wucewa ta bolan wasu mutane ga sun jefar da matacciyar akuya dan tayi ya tambaye su yace kun ga wacce eh masu shi suna so suka ce a'a yace to da duniyar nan ta kai matsayin wannan dan tayin a wajen masu ita wallahi da kafiri ko dugar ruwa ruwa ɗaya bai sha ba shi yasa yace law kanat ad-dunya tusawi inda Allah janaha ba'uda ma saqal kafiru minha qatwa sama to amma ita kuma lahira babu wanda Allah subhanahu wataala yake bawa sai wanda yake so wa man arada al-akhirata wa ta'ala ha sa'ayaha wa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda yake nemi lahira yayi aiki amma yana da mai imani wanda wannan kamar yadda muka yi bayani tabbaitakar kyakkyawan aiki da imani ko yaushe a tare sai a cikin alqur'ani wa ta'ala ha sa'ayaha shine aiki kenan wa amilus salihati wa huwa mu'min shine amanu yana mai imani to irin wannan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura lalle wanda yake irin wannan aikin aikin sa abun karba ne Allah ka azurta mu alkhairan duniya ka azurta mu alkhairan lahira abinda muka karanta ne daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk